بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شدة قوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبلايا لتذيبه دا 40 دقوة وانده يأي دي دا بقوي قوات إبريل شكرا تدهو بيو دا 20 دقوة ميلادية. Muna cikin tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, suratul Isra. Yau za mu tashi wa yas'alunaka anir ruh.
A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahiim. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
كابو مفارا أين تفسيري أقوي أين يوم بياناً بياناً لبكي تشكيم جنسا وليس العلاقة دا ainihin kurakuran da mu 'yan Najeriya muke yi, wanda ya kamata mu gyara idan har muna so mu samu nasara a duniya da lahira. Akwai kuskure na bakwai, shine ba mu ba addini ƙarfi kamar yadda muke baiwa siyasa da tattalin arziki ƙarfi. Za ka da yawa daga cikin 'yan Najeriya suna baiwa ainihin tattalin arziki da siyasa ƙarfi fiye da yadda suke ba addini ƙarfi. Kuma wannan za ka yi mamaki, hatta mutanen da suke da awansu ahlu sunna ne. Sai ka ga idan an zo maganar addini, sai ga wani lokaci ana kwakwa-kwakwa da shi. In an zo maganar siyasa ko tattalin arziki, sai ka ga ana bashi muhimmanci. Zan ba da misali yadda za mu iya fahimta cikin sauƙi. A nan Najeriya, idan muna son shugaba na siyasa, sai wani mutum ya ɗanyi habaici a kan shi, wani na iya saran shi ko wani na iya mare shi. Saboda me? Saboda ka taɓa wani shugaban shi na siyasa. Za ka mutane suna fushi mai tsanani, suna fushi da fushinsa, suna yarda da yardar shi. In dai misalin ka ɗanyi izgili ga shugaban siyasansa, to shi kuma zai nuna maka fushi mai tsanani. Sannan kuma idan ka taɓa sana'ar mutum, zai nuna maka fushi mai tsanani. To kaga 'yan Najeriya sun san muhimmancin sana'a, sun san muhimmancin kuɗi. In ka taɓa musu kuɗi za su yi fushi, in ka taɓa musu siyasa za su yi fushi, har ma wani lokaci akan zubar da jini saboda siyasa. Amma a Najeriya ne za ga wani mutum ya soki musulunci daga an yi shuru. Za ka gani a masallacin Ahlus Sunna ba wani mutum zai zo ya soki hadisin manzon Allah ingantacce a yi shuru. Ana yi ko ba a yi? Amma lokacin da ya soki siyasa, a wannan mai sukan hadisi yana cewa bola misali. A lokacin da ya zo ya soki shugaban siyasa, shin an watsi an bar shi ko ba a bar shi ba? To me za mu ce akan wannan? Yana zagin Sahih Bukhari, ya ce Sahih Bukhari a zuba a kwandon shara, Sahih Bukhari bola ne. Amma babu wanda ya damu da shi. Tun daga ainihin masu da'awan manyan malamai, tun daga cikin mutanen da ke cewa su Ahlus Sunna ne, babu wanda ya damu da shi. Kai bil hasali ma yana da wani irin daraja na musamman a wajensu. An gane ko? Shin me kake tunani da shugabansu na siyasa ya taɓa? Ni na san wani malami da ya ɗan taɓa mishi ainihin abin da yake so, nan take ya fara rabi sai zama to ya masa rabi ne ba wai rabi akan addini ba ya masa rabi saboda an tabo wani abu na siyasar da yake so an fahimci wannan ai to idan wannan ya zama to ta bangaren malamai ne ina kuma ta bangaren kamar garin mutane da jahilai kuma yanzu idan ka ga dandazon mutane ana fira ka lura da kyau mafi yawan mutanen da suke fira ba a cika tattaunawa kan harkan addini ba mafi yawan tattaunawa tattaunawa ne kan harkan siyasa mafi yawan tattaunawa tattaunawa ne akan harkan yaya za a yi a samu abin duniya yanzu ba a cika zaunawa a tattauna akan yaya za a yi musulunci ya ci gaba ba in ka ga samari 100 sun taru to sakun ne ka gani shin labarin addini suke yi ko kuma labarin siyasa idan ka ga dandazon samari ka duba da kyau shin labari ake yi akan yadda za a samu kuɗi cewa yanzu an kawo wani tallafi da ake yi a banki sai ga an taru wani tallafi da ake yi a banki ana samu 500,000 kaza za ka ga samari an shiga haka ne ko yanzu kuma kyakkyawan misali jiya an yi sallar isha'i wallahi daidai lokacin da ake sallar isha'i daidai lokacin da ake kwallo shin samari sun je sun yi salla ko sun tsaya sai aka gama kwallonsa na kai salla yanda ka san ana yin jihadi ba samari yanda ake yin jihadi billahi lazi samari wasu ma har ma samari ne na sunna saboda kallon kwallo ba a ji an yi sallar isha'i ba sai da aka idar da wannan kwallon sannan aka hada magariba da isha'i ma kila irin kamar ana yin jihadi din na salatul khawf to kaga wannan ya nuna mana lalacewa ya tabbata a gare mu in ya zamanto muna fifita mai addini muna fifita duniya akan addinin mu to idan muna fifita duniya akan addinin mu ba zai fayyu mu roki Allah Allah ya alfa mana ba in muna fifita ainihin duniyar mu akan addinin mu Allah ta'ala zai jarabe mu da shugabanni irin mu an gane ko irin yanda shugaba irin yanda mu talakawa muke son duniya to malamai suna cewa kamata ku nuyu wallahi alaikum irin yanda kuke haka ake nada muku shugabanni in ya zamanto mu ɗan jari hujja ne sai Allah ya ba mu shugaban kasa ko gwamna wanda ya fi mu zama ɗan jari hujja ina fatan gane ya dura mana haraji da bala'i da tashin hankali an gane saboda mu din nan mun fito mun nuna wa Allah ba ruwanmu da addini abinda muka fi so shine kuɗi abinda muka fi so shine siyasa to sai Allah ta'ala sai ya jarabe mu da shugaba shi ma ɗan jari hujja ne shi ma babu wani alaƙa shi sai san addini abinda yake so kawai shine kuɗi an gane kuma kuɗin nan a ina zai tatso wannan kuɗin a wajen mu talakawa zai tilasta mana gashi muna jin yunwa muna ihu haka zai kwace mana kuɗin kuma ba yanda muka iya saboda tabi'anmu ya nuna haka an gane wannan ko shine wani mawaki yake cewa yana siffanta ainihin mutane wanda suka fifita ainihin duniya akan lahira yake cewa fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutagasilin fi dinihi mutafallidin haridin idza ma sima hasban jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahrid yace fadinin bi duniyahu an gane ko shi mai basira ne game da harkan duniya basirin naqidin mai basira mai naqabi ya iya sanin wannan abu mai kyau ne ya san mara kyau ne ga harkan duniya in yana kasuwanci zai nuna ma original da jabu in dai akan harkan kasuwancin sa ne zai nuna ma wannan original ne wannan jabu ne shine ma'ana naqid in ace mutum naqid ne ya iya jinjinawa ya gano bambanci tsakanin zinari da tagulla bambanci tsakanin ainihin menene abu mai kyau da mara kyau shi yana ganewa shine ma'ana fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutagasilin fi dinihi mutafalli mutum ne mai basira game da duniya ha mai hankali mai wayo kan duniya basirin mai basira naqidin mai jinjina sannan mutagasilin fi dini kuma ya harafka na game da addininsa mutafalli mai wawanci game da harkan addini shin wannan siffa bai dace da mu ba Allah idan wannan siffa bai dace da kai ba
an zagi sahihul bukhari a Najeriya nan mutane ma suna kafara mutumin da aka zagi bukhari aka ce sai hahu fitta gaba ɗaya an zuba a bola kuma kana zaune a wajen hankalinka kwance to wannan baka zamanto ainihin abin nan ba abin nan wawa ba rafkanan ne a cikin addini haridin izama si makasfar jahu kuma za ka ga yana hargowa yana fushi idan aka yi wani alamun zubar da mutuncinsa da zaran ya ga za a zubar da mutunci za ga hankalin shi ya tashi wa'iza ya samu ilahu ulam ya hariji amma idan ana so a zubar da mutuncin ubangijinsa ba ya fushi yana fushi ne kawai kan kasuwancinsa yana fushi ne kawai kan siyasansa da kuma hanyar neman kudinsa amma idan aka taba addini sai ce to ai a ringa yin hakuri mana ai wannan fahimtar shi ne to shi ma wancan da ya zagi siyasarka ba fahimtar shi bane me yasa kake adawa da shi an gano wannan ko sannan wani mawaki shi ma ya siffanta mana irin wayannan mutane yana cewa kal'iri laysa lahu bi shay'in himmatun illa ittidamul qabri hawla bizwati yace irin wayannan mutane kaman jaki ne ba shi da wata himma game da wani abu shi jaki illa ittidamul qabri sai dai tauna ainihin ciyayi haular bizwati a gefen turke a wajen turke a same ciyayi ya tauna ya ciye koshi wannan shi ne tabi'a irin na jaki ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum to kun gani ko sun san zahiri na rayuwar duniya amma dangane da lahira sun rakkana akan shi to mu san da wannan idan haka ne tabi'an mu to kada mu ji haushi idan Allah ya jarabe mu da shugabanni irin mu sai Allah ya jarabe mu da shugabanni su ma masu son siyasa fiye da addini ba abin zargi bane tunda mu ma haka muke in zamu zagi shugaban mu fara zagin kanmu tukuna an gane ko Allah ya jarabe mu da shugaba shi ma dan jari hujja kamar yadda na faɗa saboda mu ma ɗan jari hujja ne babban abin da ke damu mu shine duniya to sai Allah ya ba mu shugaba shi ma duniya yake so kuma a kanmu zai kare an gane wannan ko to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce in uwa mun gyara shi dan uwa musulmi ya kamata a ce addinin musulunci ya fiye mai komai ya fiye mai duniya da abin da ke cikinsa yawa ya kamata mu ɗauki rayuwar duniya wani gadarin zuwa ga lahira kada mu ɗauki abin da ya shafi siyasa ko tattalin arziki mu bashi wani muhimmanci yadda muke ba da muhimmanci ga addininmu addininmu shi ne gaba ɗaya rayuwarmu kamar yadda wani mawaki ke cewa what is the deal lam yakmul fala kanat ad-dunya idan har addini bai cika ba kada Allah ya sa duniya ya tabbata in har addininmu zai lalace to Allah ya wargaza duniyar gaba ɗayanta kaga wannan ya nuna ya san abin da yake yi ko kuma mu ne fa yanzu a zagi addininmu a zagi kazanamu a zagi kazanamu ba ma ɗaukar mataki ba ma yin fushi da zaran an taɓa wani abu namu shikenan to ko mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وانما تصابا ما امرن النبي صلى الله عليه وسلم في تاكا تنتن kada fitina ya same su ko kuma kada wani azaba mai radadi ya same su malamai sun ce shine mutumin da yake fifita ra'ayin wani malamin sa ko ra'ayin shehun sa ko ra'ayin imamin sa akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutumin da yake ƙaryata hadisin manzo nan ana magana masu cewa Qur'ani zalla kenan a zagi sahihul bukhari a zagi muslim a zagi tirmidhi a faɗa abin da aka ga dama ko mutanen da suke da'awan sunna amma suna wulakanta sahihu sitta da sunan musulunci to kaga wannan annabi ya ce mu yi taka tsantsan kada fitina ya same mu ko kuma kada wani azaba mai radadi ya same mu amma shin wannan ya dame mu ya muke ji a cikin zuciyarmu in ana yin haka ana fa gudanar da irin wannan a cikin a gidan rediyo ana gudanar da shi a social media ko mutane suna sauraro sai su yi dariya sai malam wani ya ce amma da wannan malam wanin zai tabo abin da ke musu abin nan abin da ke damun su da kaga fushin su Allah ta'ala shi kiyaye to sannan a in Najeriya ba ma damuwa da wato ba ma bai wa dan uwanmu uzuri dan uwanmu idan yayi kuskure kawai nan take muke saurin afka masa ba ma ba shi uzuri idan yayi kuskure idan mutum yayi kuskure maimakon mu yi masa nasiha sai kaga muna ta zagin sa muna aibanta shi muna wulakanta shi kai ka ce dama muna jira ne dama yayi kuskure ba afka masa idan mutum yayi kuskure duk mutuncin sa ba duk mutuncin mutum idan yayi kuskure zaka ga mun taso mu wulakanta shi kamar idan yana tuki misali zan kawo misali kamar idan mutum yana tuki dan Najeriya kamar yana rike siyarin ne da hannun dama kuma hannun hagu na zaki da aibantawa yana tuki kai ma kana tuki sai ka dan yi kuskure kadan zaka ya ce ya zage ka haka dai ko ba haka ba dan Najeriya ko wanda yake kan machine ne ko na kan keke ne ko mai tafiya a kasa ne wallahi ya kware wajen zaki ko musamman wanda ake zaki babu kamar wanda yake tuka mota an gane idan kana tuka mota a matsayin ka na dan adam bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika goma ba yuridullahu liyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa dan adam an halice shi mai rauni ne insha Allah duk yayin ka wajen tuki wani lokaci sai ka kuskure to zaka kawo kana cikin tuki sai ga wajen wani ya ce wawa dabba jahili daqiqi an gane ka duba kamar ka ba wani ya wani gashi ne kawai ya kira ka wawa dabba jahili daqiqi irin wannan ya zaka yi wallahi irin wannan abin ya faru gare ni cikin dare ina dan tuki nayi kwana Allah bai sani na lura ba ko ne yana kallon magani dududu bai wuce wata biyu ba yana kallon magani kuma ina ma siyan magani a wajen shi wallahi na dan kwana kuma wallahi Allah ya sa ba sauri nake yi ba shi kuma sai ya zo ya fuskanto inda nake to kafin juya sai ce wawa dabba saboda tana cikin mota abin ya bata min rai to wallahi kafin yi magana Allah ya sa a cikin unguwan akwai mutane wanda suka san daraja na wallahi sai ga samari sun fi goma suka ce kai kaga ko waye wannan kaga da hankali ne wallahi sai ya firgita kwanan nan wallahi ba ta ba kai wannan abu ya zo ya kira ni wawa ya kira ni kaza saboda kawai na yi wannan kuskuren me kuka ce malam a rinda dan kiyayewa zan ce na gode Allah ya saka da alkai amma kafin ka akara zai ce uwa haka za ka yi haka ya faɗa ba jin nauyi an gane to irin wannan wata ran sai ka yi kuskure ka zagi babanka ko ka yi kuskure ka zagi malaminka saboda irin wannan ya faru za mu je Idi za mu je Sultan Bello wani dan hizba yana tsaye da motoci mu ba mu san ana mu mun saba wucewa wajen ba mu san ana akwai wannan dokan ba kawai sai dan gizban yanzu yana ta fada da nan wani ba shi bawan Allah dan Allah ku rinka kulawa akira maka da to dan Allah bai haka kenan sun yi sanin ba zai mun fada ba kenan eh shi dan Allah ku rinka kulawa wannan aiki an ba ku amana ne to haka wannan ya kamata mu kula da shi ba mu san mutuncin dan adam ba wallahi idan mutum yana mota kai kana tsammani kamar da shedan ne da kafiri shi wanda yake kasa ya dauke ka shedan ne kai kawai da zaran ka yi kuskure ko wanda zai zagi uwarka ya zagi ubanka ya ce maka wawa jahili to kuna ganin wannan zai kai mu zuwa ga cin nasara a rayuwa wallahi akwai matsala ya kamata mu zamanto masu yi wa mutane uzuri sun suka yi kuskure an gane dole ne mutum yana tuka mota kai ko yana tafiya a ƙasa kai wani lokaci ma haka nan kawai sai mutum ya yi kuskure idan mutum ya yi kuskure a ringa yawaita nasiha fiye da zage-zage zage-zagen nan baya haifar da ɗanin iri an gane wannan ko to wannan shi ne za ka ji saukan aradu kamar yadda za ka ji saukan aradu kamar su ce kai wawa ne kai dabba ne kai wani ma zai ce ɗan akuya jahili ai tudin ba dole ba ne in baka iya ba ka ajiye mota kawai dan ka yi kuskure sau ɗaya sai ka ajiye mota an gane wannan to kaga irin wannan to idan kai kuskure ka zagi ubanka ya zaka yi ka zagi babanka sai kaga baba ne yanzu ya za'a yi wasu wadaka ya kamata gaskiya kamar yadda manzon Allah ya cewa sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru Allah yana cewa wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau, to Allah ta'ala su taimake mu. To muna cikin aya ta 85 kamar yadda muka faɗa, shine inda Allah ta'ala ke cewa wa yas'alunaka anir ruh, suna tambayanka ya rasulullah dangane da ruhi, menene ma'anar ruhi ne? Sai Allah ta'ala ya ce ga ya musu kulir ruhu min amri rabbi, kace musu ruhi yana daga cikin umurnin Ubangiji na, yana daga cikin al'amarin Ubangiji na. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a baku komai na ilimi ba sai dan kadan, dangane da abin da ya shafi ruhi da sauran abubuwa gabaki daya. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da Muslim da Tirmidhi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam, ana nan ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, inji Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, ina tare da manzon Allah wato a cikin wani gona, wa huwa muttaki'un ala asir, alhali manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya dogara akan wani reshen dabino, annabi ya dan jingira akan wani reshe ko kaban dabino haka. Sai ga Yahudawa sun wuce, suna wucewa sai wani sashi daga cikin Yahudawa ya ce ga Muhammadu can, saluhu anir ruh, ku tambaye shi game da ruhi, idan har annabi ne za mu gane menene ruhi, a tambaye shi a gani, in annabi ne zai ba mu amsa da ya dace da annabi. Sai wani daga cikinsa ya ce ma rabukum, ma rabukum, menene matsalanku, ko ma rabukum, menene bukatanku? Yanzu wannan tambayar da kuke so ku yi wa Muhammadu game da ruhu, menene amfani shi da Allah? Ma rabukum ilayhi. Sai wani ya ce la yastaqbilukum bi shay'in takrahunahu, gaskiya ni ina ba da shawara kar ku yarda ya fuskance ku da wani abu da kuke kyama, ila ku yi masa tambaya a wajen ba da amsa zai iya ba da amsar da ba zai muku dadi ba, da a gane shi kawai. Sai suka ce kai saluhu, ku tambaye shi ni dai. Shikenan sai suka zo suka ce ya Muhammad, menene ruh? Ya gudu ake tambayen shi menene ruh, ka san su ba su yarda cewa shi manzon Allah bane, ba sai ya rasulullahi ba, sai ya Muhammad ka ba mu labari menene ruh. A lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama baki ya shuru ya kame ya ce komai ba. An gane ku? Ana jira manzon Allah ya bada amsa, manzon Allah ya sunkuyar da kai bai yi magana ba. An gane? To sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa alimtu annahu yuha ilai, sai na gane ta wannan shurin da ya yi din nan, wato ana yi masa wahayi ne, baya son ya faɗi wani abu na san ran shi ne. Shi annabi yana da wata sifa, wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahayi yuha, wani mawaki yana cewa nabiyun bi ghairil wahayi la yatasarrafu afuun anil jani wa qad yatawaqqafu, shi annabi ne la yatawaqqafu bi ghairil wahayi, la yatasarrafu bi ghairil wahayi, shi manzo Allah nabiyun bi ghairil wahayi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu, shi annabi wato baya tasarrufi ba tare da wahayi ba. In kaga ya buɗe baki yayi magana, to Allah ya saukar masa da wahayi ne sai yayi magana. Kuma safuhun anil jani, manzo Allah mai kauda kai ne ga bele, in kai masa laifi yana yawayin rangwame, to ya kamata mu koyi da wannan sifa din. Wa qad yatawaqqafu, manzo Allah yakan yi tawaqqufi har sai an samu nasi. Saboda haka sai na gane cewa ana yi masa wahayi ne. Fa qumtu maqami, sai na tsaya inda nake ji Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu. To a lokacin da wahayi ya sauka, wahayi yana sauka, sai manzon Allah sai ya ce wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, suna tambayanka game da ruhi ya rasulullah, kace musu ruhi yana daga cikin umurnin Ubangiji na, ko yana daga cikin al'amarin Ubangiji na. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a baku wani abu na ilimi ba game da ruhi, a cikin ku babu wanda zai iya bayanin ruhi dalla dalla, kawai ruhi dai a matsayin ka na musulmi ka yadda akwai shi, amma ya yake, wane ne zai iya gaya mana yadda ruhi yake? sai Allah yake wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai kadan. An gano wannan ko? A wannan shine lafazin Imam al-Bukhari. A cikin lafazin Muslim kuma sai manzon Allah yayi shiru sallallahu alaihi wasallam. An gane? To malamai sun yi sabani game da ruhi din nan wanda ake tambaya game da shi. Shin menene ake nufi da wannan ruhi din? Wa yas'alunaka anir ruh, menene ruhi? Malamai sun yi sabani akan shi. Akwai masu ganin cewa wa yas'alunaka anir ruh suna tambayar ka game da Annabi Isa alayhi salam, ai shine ruh. La taqulu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. An gane ko? Lalle Annabi Isa dan Maryam manzon Allah ne, kuma kalman sa ne wanda ya jefa zuwa ga Maryam, kuma wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga Allah. Kaga Annabi Isa ruhi ne daga Allah. To suna tambayar ka game da al'amarin Annabi Isa, kace musu al'amarin Annabi Isa yana daga cikin al'amarin Ubangiji. Dan abu kadan muka sani iya abinda Allah ya sanar da mu game da shi. Akwai masu ganin wannan fahimta din. An gane wannan ko? To sannan akwai fahimta na biyu masu ganin cewa Al-Qur'ani ana nufin wato shi wannan ruhi, ana nufin wato Al-Qur'ani ne. Al-Qur'ani ake nufi ko wahayi? An gane ko? Wa yas'alunaka anir ruh, suna tambayar ka game da wahayi ko suna tambayar ka game da Al-Qur'ani. Kamar yadda Allah ke cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi daga cikin umurnin mu. Ha? Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. Ya Rasulullah, kafin saukan maka da wannan ruhi din, ya can baka san menene littafi ba, baka san menene imani ba. Kafin a saukan ma manzon Allah da ruhi, bai san menene littafi ba ko bai san menene ba imani ba. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, sai dai mun sanya wannan ruhi din ya zama haske da muke shiryar da wanda muke so daga cikin bayinmu. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, lalle kai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya mai tsaki. Kaga wannan aya Allah ya yi amfani da kalmar ruhi, yana nufin Al-Qur'ani. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan, ay awhayna ilayka qur'anan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. An gane wannan ko? To kaga Al-Qur'ani sai Allah ya kira shi ruhi saboda karfin addinin mu gaba daya yana cikin Al-Qur'ani. Al-Qur'ani shine addinin mu gabaki daya. Al-Qur'ani shine littafin aqidan mu, shine littafin ibadan mu, shine littafin mu'amalan mu, shine littafin tattalin arzikin mu. Kai rayuwar mu gaba daya din gurungume yana cikin Al-Qur'ani. Qul inna salati wa nufuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. An gane wannan ko? Kaga sai Allah ya kira Al-Qur'ani ruhi dan ya nuna mana musuluncin mu gaba daya ba zai yiwu ba Al-Qur'ani. Sai kuma Allah, sai kuma wato daga cikin ma'anan shi ruhin, kamar yadda wasu ke cewa ana amfani da kalmar ruhi ana nufin wahayi. Yunazzilul mala'ika biruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yunazzilul mala'ika biruh, Allah yana sassaukar da mala'iku da ruhi. Mala'iku suna zuwa da me? Ruhi. Me kenan? Suna zuwa da wahayi. Allah yana sassaukar da mala'iku, mala'ikun nan suna zuwa tare da su da ruhi. Ruhin nan min amrihi, daga cikin umurnin Allah subhanahu wata'ala. Ala man yasha'u min ibadi, Allah yana saukar da wannan ruhi ta hanyar mala'iku ga wanda ya so daga cikin bayinsa. An anziru, cewa ku yi gargadi, annahu la ilaha illa ana, cewa lallai babu abun bautawa da gaskiya sai ni, fa'budun, ku bauta mu. Kaga wannan yunazzilul mala'ikatu birruhi ay bil wahyi, yana saukar da mala'iku da wahayi. Wahayin nan min amrihi, daga cikin umurninsa. sannan a wata aya Allah ya ƙara fassara ainihin ruhi da wahayi Allah yana cewa rafi'u darajati zul arsh yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyunzira yawma thalath Allah yace rafi'u darajati Allah shine mai daga mutane da darajoji zul arsh ma'abuta al-ma'abucin al-arsh yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi Allah yana jefa ruhi daga cikin umurninsa ga wanda yaso ga bayinsa me ma'anar ruhi anan da Allah yake jefawa Allah yana jefa wahayi an gane aka ce idan lokacin da ake saukar da wahayi ne ruhi anan ma'anar shi wahayi idan kuma lokacin da wahayi ya riga ya gama sauka ne kamar halin da muke ciki yanzu ko halin da muke ciki yanzu wahayi ya gama sauka Allah yake jefa ruhi ga wanda yaso daga cikin bayinsa me ma'anar ruhi anan wajen wani irin ƙarfin imani da wani irin ƙarfin fahimta wanda Allah ke cusawa ga wani bawan Allah an gane ƙarfin zuciya ƙarfin imani ƙarfin fahimta da Allah ke cusawa ga wani malami dan yayi gargadi ga mutane su fahimci addini an gane Allah ta'ala in yana so ya aiwatar da wani malami yakan bashi ƙarfin fahimta sannan kuma ya bashi ƙarfin zuciya yanda ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah an gane ko saboda yana so yayi amfani da shi ya jaddada addinin musulunci malamin kuma Allah ya ji kansa a cikin tafsirin Rabbul Azhan karkashin wannan aya rafi'u darajati zul arsh yace ayan nan yana iya nufin wato mujaddidi wanda Allah ke aikowa a cikin dukkan shekara 100 shekara 100 in ya wuce Allah yana ƙara kawo wani malami wanda zai jaddada addinin musulunci an gane wannan ko ya dawo ya tunatar da mutane abin da suka manta shine ma'ana yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadi Allah yana jefa wani irin ƙarfin fahimta da ƙarfin rikan gaskiya da kuma rashin tsoro ga wanda ya so ga bayinsa domin ya yi musu gargadi ya musu gargadin yawmat talaq ranar haduwa an gane wannan ko ba kuma su wannan fahimta cewa a ruhu ana nufin wahayi ko kuma wani ƙarfin fahimta da Allah ke ba mutum sannan kuma akwai masu ganin ar-ruh shine mala'ika jibril shine ruh kamar yadda Allah ke cewa wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun Allah yake idan muka canza wata aya a madadin wata aya an shafe wannan aya an kawo wata aya ma'anan sabbin ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw bidlan an gane ko to idan muka musanya wata aya muka shafa wannan aya aka kawo wata wallahu a'lamu bima yunzilu Allah shi yafi kowa sanin abin da yake saukarwa qalu fasta inna ma anta mubtar kai muhammad kai mai kirkirar ƙarya ne wa iyyadillah sai Allah yake bal aktharuhum la ya'lamun a mafi yawan su ba su da ilimi ne suke faɗin wannan magana an gane wannan ko sai Allah ta'ala yake cewa qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين الله يتكا يا مجي يا رسول الله نزله روح القدس من ربك روحي mai tsarki shi ya saukar da alqur'ani daga ubangijinka nan wane ne ruhi mai tsarki ana nufin malaika jibril ruhi mai tsarki shi ya saukar da alqur'ani daga ubangijinka liyuthabbit allazina amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani akan imanin su an gane ko idan mutum ya karanci alqur'ani da kyau yayi aiki da shi zai zama to ya tabbata ya samu sabaki a cikin addini ta inda ba zai girgiza ba a wajen aqidansa ba zai girgiza ba a wajen fahimtar ibada komai na addini zai zama yana da fahimta na yaqini an gane wannan ko li yusabbita allazina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin kuma shari'a kuma albishir ga musulmi sannan a wata aya Allah ya ƙara tabbatar mana cewa kalmar ruh ana nufin mala'ika jibril qul nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiy mubin qul nazala bihi ar-ruhu al-amin kace musu ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani idan ya karbo alqur'ani daga wajen Allah cikin aminci zai kai wannan alqur'ani zuwa ga wajen manzon Allah ba tare da an canza ko harafi daya ba an gane wannan ko ruhi mai tsarki shi ya saukar da qur'ani ala qalbika ga zuciyarka ya rasulullah litakuna min al-munzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi kuma za ka yi gargadin nan da ne bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake bayyananne to kaga nan wajen ruhi anan shine malaika jibril sannan kuma wasu malamai sun ce ruhi yakan yi nufin akwai wani malaika wanda Allah kadai ya san shi ana kiran shi ruh an gane akwai masu wannan fahimta shine inda Allah ke cewa tanzalul malaikatu wa ruhu fiha kace wannan ruhi wani malaika ne na musamman an gane wasu kace a ruhi nan ana nufin malaika jibril sai zaman to zikrul khas ba'd al'am ta'ziman li sha'nil khas to sannan kuma akwai masu ganin ruhi din nan wani irin karfin imani ne karfin imani shine inda Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min ko Allah yake ba za ka samu wasu mutane ba wanda suka yi imani da Allah da rana ta karshe yuwaduna man hada Allah wa rasula suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba zai yi ba in dai har mutum baya san Allah da manzo to su ma ba sa san shi shine abin da na faɗa ɗazu to ya kamata mu ƴan Najeriya duk mai san addini muna san shi mai kin addini ko mai faɗa da addini ba ma san shi an gane wannan ba za ka taba samun mutanen da suke da awan sun yi imani da Allah da rana ta karshe ba suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa walau kanu aba'u kai koda sun kasance iyayensu ne ma koda mahaifinka ne ya saba ma Allah da manzo ka tafi shi aw abna'ahu kai koda ƴaƴansu ne suka saba ma Allah da manzo aw ikwanahu ko kuma ƴan uwansu aw ashiratan ko danginsu wato duk alakan da ke tsakaninka da mutum in ya saba ma Allah da manzansa to a zuciyarka ta sanya kiyayya gare shi sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa din wanda suke kin duk wanda ya saba ma Allah da manzo su so kuma duk wanda ya so Allah da manzansa su ne wanda kataba fi qulubihim al-iman Allah ya rubuta wani imani na musamman a cikin zuciyarsu sai ce wa ayyadahum bi ruhin min sai Allah ya karfafa su da me da wani ruhi na musamman bai ruhi anan malaika jibril ya karfafa su da wani malaika jibril akwai masu ganin haka ko ya karfafa su da alqur'ani ko ya karfafa su da wahayi ko ya karfafa su da wani irin karfin imani an gane to wanda ke abin da ke nufi Allah ya karfafa su da wani irin imani na musamman imanin da baya girgiza imanin da suke fifita suna fifita siyasar su suna fifita neman kudin su suna fifita ainihin iyayen su suna fifita ainihin suna fifita addinin abin da nake nufi suna fifita addinin akan siyasar su suna fifita addini akan neman kudin su tattalin arzikin su suna fifita hadisi akan abin nan addini akan dangin su suna fifita addini akan komai suna fifita addini akan ainihin kasan su ya zama to musulunci ya fi daraja fiye da kasanta musulunci ya fi daraja fiye da fatanka an gane ko ka rinka goyen bayan ainihin kabilanka fiye da addininka to ya nuna har yanzu baka bai musulunci ba an gane ya zama to kai aiki da ayar nan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi bi attaqwa lalle mafi girman ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah ba mafi girman ku shine dan kabila kaza ko dan kasa kaza ko dan siyasa kaza ko mai kudi kaza ba wanda yafi kowa tsoron Allah shi ake fifitawa a kowane bangare an gane wannan ko to sannan ana fassara karman ruhi ana nufin rai an gane akwai hadisin nan da muka saba karantawa a cikin arba'un ko hadisin Abdullahi ibn Mas'ud inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa annabi ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa lalle dayan ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana dugon mani summa yakuna alaqa mithla zalik sannan ya zama to gudan jini misalin kwana 40 kwana nawa kenan 80 summa yakulu mudga mithla zalik sannan ya zama tsokan nama misalin kwana 40 kwana nawa kenan kwana 120 kaga yanzu ya zama wata nawa kenan kwana 120 wata hudu ko idan mutum ya kai wata hudu an busa mai rai kenan wato halitta ta cika wata hudu an gane abin nan kwana 40 mutum yana dugon mani da zarar mutum ya saki iyali kwana 40 wannan dugon mani yana cikin ciki bai canza ba sannan kwana 40 sai mutum ya zama gudan jini sai wannan dugon mani ya rike ya koma gudan jini sai kuma kwana 40 wannan gudan jinin ya rike ya koma tsokan nama in an ce muzga tsokan nama wanda baki ke iya taunawa duk tsokan nama wanda ya wuce baki ba a kira shi muzga an gane kaga sannan kuma sai wannan tsokan nama ya rike ya zama cikakken halitta idan ya zama cikakken halitta summa yursalu ilayhi almalak sannan sai a aiko masa da mala'ika fayankuku fihi ruh sai ya busa miki rai wata hudu shine hikimar da aka ce mace in za ka yi saka ba ta yi wata hudu da kwana goma idan an busa mai rai a dan fara kwana goma ce za ka ji ya fara dan motsawa wani baya motsawa da wuri ko da an busa masa rai an gane wannan ko to anan wajen kaga fayankuku fihi ruh ya busa miki rai to anan wajen kaga busa kaga rai an fassara shi da ruhu to shi yasa malamai suka tattauna to me ake nufi da wannan to malamai sun tattauna da dama dangane da haka akwai masu ganin cewa ruhi din nan shine rai ma'ana wa yas'alunaka anil ruh suna tambayanka game da rai wanda yake jikin dan adam rai wanda yake jikin dan adam kuma rayuwa na gudana da shi in babu shi dan adam ya mutu wai menene shi ne yaya za mu yi waye zai iya siffanta mana yadda ruhi yake shine annabi yayi shuru sai Allah ya ce ka ce musu babu wani dan adam ko wani mala'ika wanda zai iya siffanta maka ruhu shi al'abun da ya shafi ruhi abu ne na gaibi babu wanda ya san yadda yake sai Allah an gane mala'iku ba sani ba ballantana annabawa ballantana kaza ballantana kaza kaga wannan ya nuna ruhi yana daga cikin gaibi kamar yadda muke cewa babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah saboda haka wannan ruhi Allah ta'ala kadai ya san shi wa ma utitu min al ilmi illa qalila ba a baku komai na ilimi ba sai kadan sannan akwai wasu malamai masu ganin cewa wai an saukar da yawa abinda yake rashi Allahu a'lam shine an yi tambaya ne game da rai shine aka tambaya shine wannan wanda muka yi magana suna so a gaya muku wannan rai da ke cikin dan adam annabi ya musu bayanin siffar shi da kuma irin yadda yake gudana a jikin mutum sai Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya Allah kadai ya sani ba wanda zai iya ma bayani to wannan shine abinda aka yi bayani Allahu a'lam an gane wannan ko yawa to amma dangane da abinda ya shafi sauran mala'ika jibril da sauransu kaga an san akwai mala'ika amma shi ma ya yake Allahu a'lam to wannan cewa da aka yi din nan wa ma utitu min al ilmi illa qalila qalila din nan an yi sabani da wa ake magana su wane ne aka ce ba a basu wani abu na sani ba sai kadan wasu ce masu tambayan annaba ake nufi yahudawa wannan su ma ba a basu wani abu na ilimi ba sai kadan wasu ce abin da ake nufi yahudawa gabaki ɗayan su an gane to akan wannan shine karatun qira'a na Abdullahi ibn Mas'ud wa ma utu min al-ilmi illa qalila kuma Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito wannan qira'a daga annabi wasu ce kai abin da ake nufi al-alam kullu ana nufin duniya ne gaba daya mutanen duniya gaba daya ba a ba su wani abu na ilimi ba sai kadan wannan shine sahihi dan su yahudawa lokacin da aka saukar da wannan aya kace ya za a yi a kalli irin mu yahudawa a ce wai Allah bai ba mu ilimi ba sai kadan ai duk wanda Allah ya bashi a taura ya bashi ilimi gaba daya shine sai annabi ya ce sai Allah ya ce ka gaya musu dan abin da aka gaya musu dan kadan ne a cikin at-taura akwai abubuwan da suka rasa da yawa an gane wala in shi'na
wala in shi'na la nazhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila
yawwa wala in shi'na yawwa duk da cewa shi wannan ayan wasu malamai suna ganin cewa wannan ayan madaniya ce cewa tunda an ce yahudawa sai tambaya wasu kuna ganin ayan makiya ce wai kafiran makkah ne ta nemi yahudawa su tambayi manzon Allah to shine da suka tambayi manzon Allah sai aka saukar da ayan a makkah shi yasa malamai sai sabani shin wannan aya makiya ce ko madaniya amma dai abin da ya tabbata shine malamai suka ce ana iya samun aya guda daya ta sauka a makkah ta sauka a madina kila tana daga cikin ayoyi wanda saukar da ita ya maimaitu shine Allah ke cewa anan wajen wala in shi'ina wallahi da mun so ya rasulullah lana zahaban nabil ladhi awhayna ilayk wallahi da mun tafiyar da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka alqur'ani da muka saukar in mun so bayan ka haddace shi gaba dai wasaran zaka nemi shi ka rasa inji Allah thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai kariya wani mai taimako wanda zai iya taimakawa ya dawo maka da wannan sura din ba kan gani ko ku duba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a duniya gaba daya ba a taba halitta bi daraja irin shi ba amma Allah ke gaya masa yana tauna tsakuwa ya ba aya tsoro ha cewa da mun so da abinda muka yi maka wahayin nan wallahi sai mu tafiyar da shi a kwakwalwanka ka zo kana cikin karatu wata ran ka nemi shi ka rasa gaba daya ba ko daya sannan kuma kun ba la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mai kariya ko wani mai taimako akan mu ba misali an gane wannan ko to sai ce illa me
illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira
sai ne rahama ubangijinka kawai rahama ubangijinka ya sanya Allah ba zai taba ainihin dauke qur'ani daga kwakwalwanka ba ya rasulullah inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah ya rasulullah a gare ka irin gatan da Allah ya mafi mai girma ne ba ba a taba samun mutumin da ya samu gata irin naka ba a duniya gaba daya an gane ku Allah ya maka gata da annabta Allah ya maka gata da ainihin shugabanci na duniya gaba ki daya Allah ya maka gata da abubuwa wanda bai mutane da yawa ba an gane wannan ku Allah ta'ala yana cewa a cikin Al-Qur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka mafaci dan ka zama to rahama ga mutanen duniya gaba daya ga duk duniya ga dukkan talakai wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashira wa nadhira ba mu aiko ka mafaci ga dukkan mutane ka zama to mai albishir ko mai gargadi kaga daga cikin gatan da Allah ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko sauran annabawa ga wasu bangaren wurare amma shi manzon Allah manzo ne na duk duniya gaba ki daya an gane wannan ko kaga dai kenan sannan kuma Allah ta'ala ya sanya manzon Allah shine shugaban mutanen farko da na karshe annabi yana cewa ana sayyidul awwalina wal akhirina wala fakhr shine shugaban mutanen farko da na karshe wannan ba alfahari ba na fada ne ta hadisan bi ni'matillah saboda in bada labarin ni'imar da Allah ya bani sannan Allah ya ba manzon Allah ash-shafa'atul uzma wanda duk sauran manzanni gaba ɗaya ko wanda yana jengewa ba wanda zai iya sannan Allah ya ba manzon Allah maqamul mahmud ko kuma al'umman annabi su ne farko wanda za su fara shiga aljanna a cikin dukkan al'ummomi gaba ɗaya sai al'umman manzon Allah sun fara shiga sannan sauran mutane su shiga aljanna to manzon Allah yana da wasu irin gata wanda duk duniya babu wanda aka ba wannan gata din shine Allah yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sura ta suratul duha ai Allah yana nuna ma annabi lokacin da hankalin shi ya tashi kafirai sun sa shi a gaba suna ta sukan shi suna bata shi suna wulakanta shi har ya zama to manzo Allah ya fara jin wani abu a cikin zuciyarsa shine Allah ta'ala yake cewa wa duha wal layli idha saja ma wadda aka rubuka wa maqala ma wadda aka rubuka wa maqala Allah ya ce na rantsi da hanki da kuma dare idan ya lullube da duhu cewa ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba ko bai kyamace ka ba duk wannan abu da kan kafirai suna ma Allah yana kyale su akwai hikima an gane wannan ko suna kiranka mahaukaci suna kiranka mai sihiri suna wulakanta ka wannan ba kai kadai ake wulakanta ba kafirai har ma Allah suna wulakanta kuma ya kyale su ila innal ilaha zu waladi ila innar rasula kar kahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanin warafa kaifa ana an ce Allah yana da da an ce manzon Allah yayi bokanci da Allah da manzo ba su tsira daga harshen talikai ba wane ne kuma ni balle kuma ni so da kanyar zaman to ana zagin Allah yanzu a duniya yanzu kullun sai an zagi Allah to in ya zaman to Allah yayi hakuri ana zagin shi to kai ma me ya kamata kai yo ya rasulullah kai hakuri na san ana cutar da kai walal akhiratu khairun laka minal ula lahira yafi alkhairi gare ka game da duniya wala sawfa yudika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka wani irin gata har sai ka ce ka yarda Allah zai yi ta baka yayi ta baka abu a cikin aljanna sai ka ce ya Allah ya isa haka dan adam ana iya bashi abu sai ya isa to gobe kiyama za a yi ta ba manzon Allah har sai ya ce ya isa sallallahu alaihi wasallam ka san ku abin ya kai inda ya kai alam ya jidika yatiman fa'awa daga cikin niman shin Allah bai same ka maraya ba Allah ya tattaro ka yama wani irin gata ko wajalaka zalal fahada ya same ka baka da shari'a baka da littafi baka da wahayi ya shirye da kai zuwa ga littafi da wahayi ko wajalaka aira ya same ka kana cikin talauci fa agna ya wadatar da kai Allah yana ta gaya masa irin ni'imomin da ya masa an gane sannan bayan ya masa wannan kuma yazo ya masa ni'ima na annabta ni'ima na shugabanci ni'ima na kaza sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko shine Allah yake cewa inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah ya kasance a gare ka mai girma ne to an ce abin da ake nufi illa an yarhamaka rabbuka fala yazhabu bihi sai dai idan ubangijinka ya maka rahama ya zamanto bai tafi da shi ba an gane lalle falalan Allah a gare ka yana da girma dan ya san ya ka shugaban dan adam ya san ya baka muqamu mahmud ya baka za ba ka za abdullahi bin mas'ud na cewa farkon abin da za a rasa daga addinin ku shine amana farkon abin da za a rasa a dauke daga cikin addinin mu gaba ɗaya shine amana za ka ga mutum musulmi ne kana ganin mutumin kirki kuna mu'amala da shi bashi da amana an gane wannan ko shin lokacin ya zo ko ya fi son zuwa an ce farkon za ga mutum komai karatu qur'ani ya iya yana sallah yana azumi yana kaza amma bashi da amana kana da kuɗi amma ka rasa da wa za ku yi mu'amala to wannan shine farkon abin da za a dauke cikin al'umma kuma ƙarshen abin da za a dauke cikin al'umma shine sallah an gane ƙarshen zamani za a nemi sallah a rasa an gane wannan ko to wannan kenan to sannan Abdullahi bin Mas'ud yana cewa abunan walautan walaushi ina da wala in shi ina da nan zahaban nabi allazi awhayna ilayhi Abubakar bin Abi Shayba ya fitar da ma'anan wannan yana cewa akbarana Abu al-Ahwas an Abdulaziz bin Rufai an Shaddad bin Ma'kil qala yace Abdullahi bin Mas'ud ya ce inna hadhal qur'an allazi baina al-ghurufikum yushiku an yunza'a minkum lalle wannan qur'ani dake gaba gare ku an kusa a cire shi daga gare ku nan gaba ɗin ƙarshen zamani ya zo ka kusa mutum yana cikin tilawa sai ya nemi ƙur'ani a ƙwaƙwalwar shi babu ƙur'anin ya gudu an gane in kuma kana tilawa dai ka riƙe rubutun gaba ɗaya za ka nema ka rasa an gane ko Allah ya ce wa kaifa yunzau minna wa qad asbathahu Allahu fi qulubina yaya za a yi aka tambayi Abdullahi bin Mas'ud yaya za a yi a cire ƙur'ani daga ƙwaƙwalwarmu alhali Allah ya riga ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu wa sabbatnahu fi masajidina ko mun tabbatar da shi a cikin littattafanmu mun rubuta shi ga ƙur'anai nan Allah sai ce yusra alayhi fi lailatin wahida za a zare ƙur'ani a cikin dare ɗaya muna cikin karatu ko sai muke ga kanshi ba komai rubutun babu fa yunzau ma fil qulub wa yuzhabu ma fil masahib sai a zare abin da ke cikin zukata sannan kuma a tafiyar da abin da ke cikin qur'anai sai mutane su waye gari wa yuzbiu an-nas bil fuqara sai mutane su waye gari kuma buƙata ga qur'ani babu qur'ani sannan sai Abdullahi bin Mas'ud sai karanta wannan aya wala in shi ina la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayk wannan kuma Imam al-Qurtubi yace wannan isnadin shi sahih an gane ko kenan Ibn Mas'ud shi kaman a fahimtar sa wannan aya an saukar da ita ne cewa ƙarshen zamani za a cire alqur'ani daga kwakwalen mutane sannan kuma karshen zamani za mu nemi alqur'ani mu rasa an gane wannan ko sannan an karbo irin wannan daga Abdullahi ibn Mas'ud cewa la taqumu sa'a hatta yarji alqur'an min haythu nazala wato kiyama ba zai tsayu ba har sai qur'ani ya koma daga inda ya sauka qur'ani daga ina ya sauka daga Allah to zai koma wajen Allah gobe kiyama lahu dawiyun ka dawiyun nahal yana irin sauti kaman sautin zuma irin sautin kudan zuma din nan sai Allah ya ce ma balu me yasa me ka sai ce ya rabbi minka kharajtu wa ilayka a'ud ya ubangiji daga gare ka na fita kuma zuwa gare ka zan koma utla fala yu'malu bi ana karanta ni ba a aiki da ni ana karanta ni ba a aiki da ni saboda ka utla wala yu'malu bi ana karanta ni ba a aiki da ni to yanzu na riga na fita daga cikin su an gane wannan ko to an ce mun saura minti biyu a lokaci yayi a takeici insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tsaya a nan wajen dama ai mana wannan zai zama hujja cewa qur'ani maganar Allah ne dama daga wajen Allah yanzu kuma ya koma wajen Allah kaga hujja ne cewa qur'ani maganar Allah ne ya zama raddi kenan ga mutazilawa ko masu inkarin kasancewar qur'ani maganar Allah suna cewa qur'ani halitta ne wa iyaz billah wa alaikum assalam shi addini mutum ya kuskure dama man za a mai nasiha cikin hikima sai idan an ga mutum kangaren rai ne sannan sai a mai zafi sosai an gane za a fara mai wa'azi da hikima da wa'azi mai kyau a nuna mai kuskuren wannan abun in an mai bayani aka fahimci da ganganci yake yi to shi kenan sai a ɗauki mataki a kan shi sannan aka turi da aka kalla lirubada wa ilayhi yaqul shine salaf suna amfani da wannan lafazin lirubada aw min bada'a wa ilayhi yaqul daga Allah ne Qur'ani ya fara kuma daga zuwa gare shi zai koma wato Allah ya fara fadin shi kuma tashin kiyama Qur'ani zai koma wajen Allah sai mutane su koma babu Qur'ani tare da su sai jahilci la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas ko hatta la yuqal Allah Allah tashin kiyama ba zai tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah shine wannan lokacin za mu ji karin bayani gobe Allah ya tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk